آله وصحبه والتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم لك كن سركي يا داود مودر السنة ولتاك نسل سبة أعمال القلوب عند منا نتكين بياني أكم محاسبة محاسبة النفس يوكيه سابي ويويه domin duba aikin bawa da'a ko ainihin sako domin kokarin inganta da'a da kuma janyewa a barin sako ko sabawa muna nan dai farkon shafi na 279 da mu tashi kenan ci gaba da bayani karkashin abin da yake yace fawaidul muhasaba wa masalihuha fa'idojin yi wa kai hisabi din da kuma maslahohi wato gyare-gyaren da ke ciki a cikin addinin mutum bayan wato za mu tashi inda yake cewa wa qala Ja'far ibn Zayd wani bawan Allah na gari da ake kira Ja'far ibn Zayd irin waɗannan sunaye na mutanen kirki za ka ji su da yawa a irin waɗannan littattafai da ake kira kutubun raƙa'i wato littattafai da suke ba da labarai masu tausasa zukata kutubun zuhud misali littattafan zuhud irin su littafin imamu ahmad az-zuhud ko ibnu mubarak ko irin su hujjatul awliya na abu nu'aym ko kuma littafai irin na siyar kamar siyar alamin nubala na imamu zahabi da makamantan irin wa'annan littafan daban-daban kamar sautu safuwa na ibnu al-jawzi duk ana ambata sunayensu da yawa dubunnan mutane ne bayan Allah na gari salihai galibinsu daga tabi'ai ne zuwa tabi'an tabi'ai to waɗannan bayan Allah saboda nagartarsu da ta kai matuƙa to Allah ta'ala sai ya ba su kyakkyawan yabo suka zama abin koyi duk da ne ba shi aka yi ba sa kuskure ko wani laifi ba amma dai nagartarsu ta yi rinjaye matuƙa an suka zama abin koyi kuma Allah ta'ala har yake ba su karamomi daban-daban da yawa Ja'far ibn Zayd ya ce خرجنا في غزاة إلى كابولا منفتا cikin wani yaki zuwa birnin Kabul babban birnin Afghanistan kenan yanzu ko Kabul da ana cewa da kasar Bilado Khurasan da ba a cewa Afghanistan Khurasan ake cewa kai ga Khurasan altafanmu ko na tarihi ko adabi da sauransu ana nufin inda ake cewa Afghanistan kenan yanzu to mun tafi zuwa birnin Kabul yaƙi wafi da jaishi Silat ibn Ashyam a cikin rundunar akwai wani bawan Allah na gari da ake kira Sila ibn Ashyam salihi ne na gaske fanazala nasu inda la'atama to dake doguwar tafiya ce ayi a huta a kwanan nan a tashi a wuni can aka dai har a isa to sai mutane suka sauka a wani masauki kan hanya a daji inda la'atama lokacin sallar isha atama lokacin da dare ya haɗe ko ina fasallau suka yi sallar isha kenan sun matsa ja'a to sai Silat ibn Ashyam ya kwanta bayan an yi sallar isha fa qultu sai na ce in ji Ja'far ibn Zayd da yake shi wannan bawan Allah ne da ya shahara da ibada mutum ne da ya shahara da addini shi Sila Silat ibn Ashyam hujja sai nace la armuqanna amalam yau zan kura ido ga yanda aikin sa yake yadda zai abinda zai kokarin sa na ibada zan gani falta masa ghaflatan nas to sai ya nemi karkanar mutane dama kwanto yayi ba wai wato ya dan labe ne haka ya kwanta dan mutane su yi bacci a shi kuma ya fita ba wani bai sani ba fan salla wasaban sai zari yana mai zabara da sauri kenan yana ganin mutane su fa kama bacci sai zabara ya tashi a bansa fan salla sai ya zari ya fita al-insilal ko at-tasallul wato shine mutun ya janye ba a sani ba kadi alamul lahu allazina yatasalluna minkum liwaza fadakhala ghaidatan sai shiga wata duhuwa duhun daren ma bai ishe shi ba baya ma san a ganshi sai shiga wata duhuwa dama ajeji ake majmu'ata ashjarin maltaffa in baka san ma'anar ghaida ba shine ya fassara maka yace hadakar bishiyoyi ne da suka yi duhu suka hade sosai intifaf haduwa waltafati saqu bisaq kwabri ya hade da kwabri dan an zare rai kan ai suna hade yawa mai su ba zai iya saboda rai ya tafi ba zai iya rabuwa da su ba qariban minna kusa da fadakhaltu ala asari to nima sai na bi shi bayansa na shiga jejin nima bayansa fatawadda to sai alwala summa kama yusalli sannan sai ya tsaya ya tashi yana salla faja'a asadun sai wani zaki ya zo ka san zamani ne na datan zamanin tabi'ai wayanda suka kai musulunci birnin kabul sahabbai ne ma ko da ke ba mu sani ba ko yakin da aka bude birnin kabul din ne ko daga baya ne amma dai sahabbai ne suka kai musulunci birnin kabul ina kamar yanda mai daula tarihin daula umawiya ya ambata musulunci ya dade a wancan murar sai wani zaki ya zo a tada na min har ya zo kusa da shi fasa ita shajaratan ina ganin haka sai na tare wata bishiya na wata bishiya na boya na labe falan ma sajada lokacin da silatun na ashiyam ya yi sujada kultu sai na ce al'ana yaftarisu yanzu nan zai farauce shi zakin nan zai farauce shi ya kama shi ya tafi da shi ha fajalasa sai ya zauna wato ma'ana zakin ya tsaya a bansa bai taba shi ba har yayi ruku'u ya sujada ya rak'o'i ya raka'a biyu sallama fasumma sallama zakin bai taba shi ba ya zauna abinsa ya ta ya sallama sun makala sannan sai wai ga zuwa ga zakin ya ce ayu hasabu fadlibir rizqa min makanin akhar kai kwarin daji kai naman daji je ka nemi abincinka a wani waje yi hakuri ka tafi wani wuri ka nemi abincinka fa wallahi inna lahu za'iran sai zakin ya juya yana gunji yana ruri kai ko kan zaki shine za'ir za'ara yawa yaz'aru za'iran gunjin zaki shine za'ir kamar a ce nabahal kalbu ko kare yayi haushi yawa raga alba'ir abin nan raƙumi ya yi kuka irin nasa ja'ara saur ju'a haka dai sahalar ihsan kowane abu yawa ya ara sha kowane abu da ku sunan kukansa daban yake a larabci to yana ruri ya tafi bai taba shi ba kai wannan karama ce ko an samu irin wannan akwai wani sahabi da ake kira Safina wala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wani antacin manzo Allah ne wato wanda manzo Allah ya yanta shi yaron gidansa ana yi masa laƙabi da Safina saboda in ana tafiya sai ce mutane su kakkawo kayayyakin su ka karfa ne ka kawo kenken dinka ka san kenken ne ko eh wannan bai sani ba to ka kawo kayanka a hada kai mutane da yawa ya hada sai ya dauka to shine mazalar sun yi masa raha yace eh anta safina yace ka zama jirgi kenan to shine sunan ya bi shi lakabin to wata rana yayi batan kai a jeji jeji mai da sunan jeji sosai ya rasa hanya inda zashi sai Allah ya hada shi da wani sai ga wani zaki ya fito sai ya kalle shi kamar mai masa magana sai ya kama hanya kamar mace masa biyo ne kenan suna tafiya zakin yana gaba ya wuce gaba yana bin zaki har suka je bakin hanya sai ya waiwayo kamar mace masa to kama hanya kuma yawa eh kuma yaban kwana Safina ya kama hanya da ta kai shi gari shi kuma zakin ya sheka jejinsa kai bayan Allah na kware kenan masu karamar gaskiya ba ɗan fi wannan mutum ya cika cikinsa da haramun da son duniya sai burga sai wani cika baki ba imanin gaske ba tsoron Allah haka ne waɗannan muyagun masu cewa su waliyai ne ko kuma masu bin waliyai ne ƴan duniya ne mafi yawansu akaluna lissuhud sama'una lilkazib akaluna lissuhud wallahi haka suke sai wani a cikin su katan zindiki ya fito ya karere ya faɗi magana da babu ita alqur'ani ko hadisi shi kanan su ce haka yake su tara jama'a su dinga tatsan mutane suna ci hagan sun gaskata ƙaryar da mai faɗa ya faɗa saboda kawai su ma su samu jama'a da za su kwasa kuma suna cin asuh haram rashawa abinda dai kuma za a ci shi al-aqlu bi din wallahi yan bid'a irin waɗannan suka bata mana tafiyar addini da wafiye da kowa saboda yadda suka karkasa al'umma suka kirkiro kare dai addini suke ce karama karama waliyai waliyai amma mafi yawa makareta ne kana son ka samu karama ta gaskiya irin waɗannan bayin Allah su ne an samu ma daga cikin sahabbai kamar Sa'd ibn Abi Waqqas da makamantansa an samu Allah ya hore musu tafiya ma hatta a doron ruwa ruwa kogi ya cika amma ko mutum da rundina mutum dubu ko fiye da haka suka wuce kan kogi wani sahabi da kira al'ala ibn al-hadrami shi ma haka ya faru gare shi ka duba ne kofatan dabbobi aka suka yi tafiya kamar kan fako ko kwalta suka wuce wani ma kokonsa ne ya faɗi daga kan sirdinsa ko kayansa a kan jaki ya koma da jakin nasa ya taka ruwan ya je ya ɗauko shi ya dawo duk irin wannan ya faru a wa'ancan ɗaiɗaikunsu ya faru da yawa abubuwa da yawa kamar Abu Muslim al-Khurasani wanda azzalumai suka jefa shi a wuta igiyoyin da aka ɗaure shi da su kawai su kone amma shi abin da ya taba shi yanda Allah ya kare Annabi Ibrahim alaihi salam haka Allah ya kare shi don samu irin wannan manyan littafai na tarihi da manaqib sun ambata irin wannan da yawa amma irin hikayen da za ka gani a wurin ƴan bid'a ƴan baya waɗanda suka ba saki hanyar manzo Allah su suna wannan duka ƙarairayi ne kuma yaudara ne shi wannan abin da ake kira tasawuf ko sufanci mafi yawan waɗanda suka bi shi suke yinsa mafi yawansu matattu ne amma akwai zahidan farko irin waɗannan zuhad masu gudun duniya wanda suka matsa wa kansu wajen neman lahira suka matsa wa kansu kuma hatta wasu abubuwa na halal suka takura kansu domin kansu shagala suka yi ta ibada da yawa to su ba sa kan wata bid'a cikin bid'o'i aqidun su irin na sunna ne yawa na sauran sahabbai da tabi'in tabi'in da yawan su ma za ka ga tabi'ai ne ko tabi'an tabi'ai irin su Abdul Wahid ibn Zaid irin su Muhammad ibn Sammak misali irin su Ahmad ibn Abi al-Hawari bayan su irin su Abu Sulaiman al-Darani suna nan dai da dama da yawa irin su suna nan da yawa wanda za ka ga Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah ya ambata irin wa'annan a majmu'ul fatawa da mujalladi bi magana akan wa'annan su sun yi abin da ake kira zuhud ko kuma har ma an kira shi da tasawuf amma ba da sunan tariqa ba lokacin ba a fara kafa wata tariqa ba kuma ba a fara cewa kai ibada da wata da wani wuridi ko kuma wata ibada wacce ba a same ta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ko kuma karkatar da wato ma'anonin tauhidi kaman sifofin Allah a musu tawili suna kan asalin tauhidi na farko har aka zo kan su Sheikh Abdul Qadir Jilani duka akwai kusakurai a wa'ansu abubuwan su amma dai asalin aqidar asalin sulukin na magabata ne ko Allah suka nufa ba wanda ya amfani da addini ya nemi duniya to sai Allah ta'ala ya ba su karamomi na gaske Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yana da littafin da ya saka wa suna Al-Furqan bayna awliya'ir rahmani awliya'ir shaytan maraba tsakanin waliyan Allah mai rahama da kuma waliyan shaytan duk ya fasalta waɗannan da sauran tafasa da yawa wanda akwai ƴan duniya karkatattu marasa aqida kuma tunda dadewar akwai su eh tun zamanin tabi'ai ko tabi'an tabi'ai suka fara kullowa amma dai waɗannan bayan Allah na gari suna kankwasa suna bayyana cewa ba mutanen kirki ba ne wasu su ma sun har kun kafarta su sun ba da umarni a kashe su saboda kaman Mansurul Hallaj sama da shekara dubu ya zo da aqidar wahdatul wujud cewa komai ɗaya ne ba bambanci tsakanin Allah da bayi duk ɗaya ne abinda wasu har yanzu suke kira ko aka kashe shi akan wannan akwai wani da ake kira Sahrurari wanda shi ma ya zo da irin wannan aqida suka kashe shi akan wannan malaman musulunci kenan akwai wani Sahrurari ɗin daga baya da ake kira wato mai awarif ma'arif shi ba daban ne da wancan ne amma din irin wannan din akwai su da yawa da yawa waɗanda tun lokacin malaman na gaskiya sun ce waɗannan ɗan duniya ne ku rabu da su to waɗanda suka zo suka asasa ɗariƙun da yawan su da sauransu galibi ɗan duniya ne to ko da an yi da'awar karama a waɗannan ba gaskiya ba ne manyan malamai suka ce irin su Al-Imamul Qurtubi kafin da waɗanda suke kafin su da na baya da su har aka zo kan Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah suka ce ko da mutum zai tashi da fuka-fiki kamar yawa kamar tsuntsu mai tashi ba a ruduwa da wannan a ce wai karama ce ta wali sai an duba sulukin sa aqidar sa daidai da kitabu wa sunna ko ba daidai ba yawa idan mutum aqidar sa ba ta kirki ba ce sulukin sa ba na kirki ba ne aka lura cewa san yake tara jama'a su yake amfani da wannan matsayi na sunan addini ya samu daukakar duniya ya samu abin duniya wannan abin da yake istidraji ne in Allah ya masa shi a matsafa ma suna samun ruwa saboda ka ba a ruɗan mutane a ce wai a tunda dai kaga ya samu karama iri kaza to na Allah ne sha karama ba ita ce ma'auni ba kisa ma karamomin da aka yi da'awa ga ƴan bayan sun fi yawa da yawa da yawa na sahabbai da tabi'i da makamantansu jefi jefi ne kuma galibi sai sun shiga wani yanayi na ittirari yake gudurwa amma ana ce maka mutum kullum a karamar yake rayuwa akwai wani wai shi Abu Madiyan al-Maghribi daga cikin irin su yana cewa wai shi saboda karamar da Allah ya masa shi ko da yaushe ma idan sa yana ganin masa Allah sallallahu alaihi wasallam shi idan aka samu wata sa'ar ma da idan sa ya kaurace maganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba zai kirga kansa a cikin musulmai ba saboda yawa shi in an samu wani lokacin da za a ce idan sa ya kubce ko ya kakkauta a barin ganin manzo Allah sama saboda karama to shi ba zai kira kansa a cikin musulmai ba
kuwa tewa
sun yi shi to wayannan ba irin wayannan kwarantan bane malamai sun bambanta tsakanin su irin su Ibn al-Jawzi har aka zo kan su al-Imam Zahabi sun ce lalle bayan Allah wayanda aka wanzar da yabo nagari a kansu inji Shehu Islam to su ne masu kyakkyawar aqida wayanda suke da suluki na tsoron Allah suka zabi lahira suka fifita ta akan duniya sunan da suka yi ma ba nema suka yi ba ba neman sunan suka yi ba kaga sabai sun shahara amma ba neman sunan suka yi ba amma Allah sai shahara da su hasali ma wanda ya nemi sunan duk kokarinsa to koda ya shahara ba zai samu shaharar da za ta kai wayanda suka guje ma shaharar ba suka nufi Allah ko ba haka bane yasa Abu Zar yake tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne zai yi aiki don Allah bai nufi duniya ba amma sai mutane su ani sani har su yabe shi a kai to wanda zai taba masa aiki sai ta tilka ajilu bushra al-mu'min yawa ka zama nagari mutane san nagartar kuma har su yabe ka a kai alhali ba hakan ka nufa ba wannan bishara ce gaggauciya da Allah ke wa mu'mini hadisin yana cikin sahihu muslim ka gani to a duk sahabbai haka ne ko ba haka ba haka ne duka a'imma din nan aka duk malaman da suka wa musulunci hidima da sauran jagorori Allah ta'ala sai ya saka karbuwar su a zukatan mutane kuma Allah ya bayyanar da nagartar tasu suka zama ababin koyi amma aka san su kuma sun nemi shahara amma kuma Allah bai buƙasu karbuwa a wurin mutanen kirki ba kuma ya fallasa bid'o'in nasu an ta rubuce-rubuce an fallasa abin da suka koyi na wato ƙarere wani littafi da ake kira Jami'ul Karamat ne wani mutakirin ɗan bid'a da ake kira Yusuf Nabahani a ƙasar Lebanon ya rayu shekara kamar 150 baya ko kusan haka babban littafi ne ya kai mujalladai duka labarai ne haka na karamomi wai karamin wani haka abubuwan mamaki kafin sa akwai wani wai shi abin nan Abul Mawahib Sha'rani wanda kusan ya zamani da su Suyuti yana da littafin Tabaqatul Kubra babban littafi ne sai ga abubuwan mamaki wani ma abin sai kaga cewa kamar tsafi ne kuma ya fi wato tsafin ma mummuna tsafi a masalacin karama ce wani abin bai kama da ma musulunci ko tsoron Allah ba to duk waɗannan abubuwan suka damalmala fahimtar mutane amma wanda ke tafiya akan manhaji na sunna to wannan shine maraba tsakanin mutanen kirki da wanda ba na kirki ba riko akan mashaba ko in ce tafarki na ahlus sunna wal jama'a qur'ani sunna fahimtar sahabbai tabi'ai tabi'an tabi'ai a kowane bangare to in aka tafi a wannan to wanda aka same shi da irin wannan a wani lokaci na jira sai a ce wannan karama ce wani ba wannan ba kuma sai a ce istidraji ne yace ma wannan zaki ayyuha sabu ya kai naman daji wallahi bai riska nan makanin akhar fa ne mai arziki a wani waje fa wallahi wa inna lahu za'iran sai zaki ya juya yana ruri bai taba shi ba amma zalaka zalika yusalli bai gushe ba kamar haka yana sallah yana qiyamul layli hatta kana subh asir asuba tai ya lasa fa hamidallah sai zauna ya gode wa Allah wa qala sanna yace lamma inni as'aluka an tujirani minan nar ya Allah ina roƙonka ka kare ni daga wuta wa misli yastahi an yas'alaka aljanna mai karamar ibada iri na zai ji kunyar ma ya roƙe ka aljanna to wannan wani nau'i ne kamar na gulubi wanda za a iya ganin zahirin sa ma ya saba wa shari'a ko ba haka ba domin kowane musulmi kowane mumini daga farar Allah ana wato umartarsa da ya roƙi aljanna kuma ya nemi tsari daga wuta amma dai saboda muhasaba mai tsanani da ke wa kansa yana kallon abinda ba a rasa ba na zunubansa shi ya samu gafara ma ya tsira da azaba ya tsira ya raba wuta to Allah ta'ala yana son mai jin tsoron sa mataka sai amintar da shi daga wutar kuma ya bashi aljanna summa raja'a sannan sai ya komo ya dawo cikin mutane wa asbaha yawayi gai wa ka'annahu bata ala hashaya sai ka ce ya kwana ne akan katifa, wani ma bai sani ba, ka gani ikhlasin ke yawa. Da aka yi sallar isha ya kwanta zuwa wani lokaci da ya ga mutane sun yi bacci, sallar da ya je ibadarsa daban, Allah ya kare shi, sannan ya dawo ya kwanta cikin jama'a kamar ba abin da ya yi. Amma ana fa asbaha bi mallahu bihi aliman, amma ni in je Ja'far ibn Zain sai na waye gari, wato ko kuma sai aka waye gari a tare da ni, akwai abin da Allah ne kaɗai ya san shi. Min hauli ma ra'aytu, saboda ban tsoron da na gani. Zaki ya zo ya tsuguna a bayan mutum yana sallah, saura ya fatattake shi kawai, amma kuma Allah ya kare shi. Wannan abin ya ba shi tsoro. Ya ce Baihaqi ya rawaito wannan kisa a Shahabul Iman, babban littafi kenan, haka Ibn al-Mubarak a cikin Zuhur, haka Abu Nu'aym a Hilyatul Awliya. Sai wannan littafin su ne littafin da ake samun irin waɗannan batutuwa. Shahabul Iman babban littafi ne, Baihaqi ya yi aiki sosai a cikinsa, yawansa ya fi Sahihul Bukhari. Duka Shahabul Iman da ya ambata 77 a ciki. Rasan imani da dalilansu na Alƙur'ani da hadisi da maganganu irin waɗannan, ƙasan ƙaton littafi ne, kamar yadda ya yi littafin kuma da Dalailun Nubuwa, ya bayyana mu'jizozi da Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma littafi kamar wannan, kamar yadda shi ma Abu Nu'aym yana da Dalailun Nubuwa. Malaman sun yi aiki sosai a kan musulunci. Allah ka tausaya wa mu 'yan baya, yadda lalata da rashin himma ya same mu, ɗan kaɗan da za mu tsaya mu yi ba mu damu ba, sai boko ma yanzu ba a yi na kirki, browsing suke yi kawai, ba sa iya wani abin kirki, boko ma yanzu sai ɗan kaɗan, sai ƙwallo, sai wasa da wayoyi da tsammanin za su yi kuɗi ba tare da motsin wahala ba. Allah sauke mana wannan fitina. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر الخطاب يا فدا على ددشي اللهم اغفر لي ظلمي وكفري يا الله ka gafarta mini zalunta kaina da butuncin da nake yi. Faqala qa'ilun, sai wani mutum yace, ya amir al-mu'minin hadha az-zulm fa ma al-kufr, sai wani yace da yaji shi, ya yi tsanani cikin addu'a, wannan dai zalunci, zan iya fahimta me zalunci shi ne? Laifi wanda duk ba masumi bane ba zai iya rasa laifi ba ko da karami ne, amma menene kafirci ko butulci? Kala sai ce, wato sai ba da amsa kawai da aya, innal insana la zalumun kaffar, lallai shi mutum mai yawan zalunta kansa ne mai yawan butulci. Sai wanda imanin gaske ya kubtar da shi, kuma tabbatar cewa irin su Umar da ma waɗanda suke koma bayan su da ɗabakoki da yawa ma, to wannan sifar ko da akwai wani abu ƙarƙashin ta a tattare da su, amma ba su sifantu da wannan idlaqan ba ko ba haka ba a sake ba. Abin da ake samu na zalincin kai da ainihin butulci ɗin a wurinsu nisba ce da ila, wani abu ne ɗan kaɗan ko ba haka ba, balle irin su Umar ‘yan aljanna ko ba haka ba, wanda suka ci ga duniya da alheri, su ne suka asasa wannan addini. To amma kullum babi na muhasaba ko babi na tawadu ga Allah, ko abin da ake kira hadimun nafs, ka ainihin danƙwafe kanka kada ka bari girman kai da ruɗi ya shige ka, to shi ke sawa a yi haka. Yayin da baka kula kanka ba, baka kambama kanka ba, baka kai kanka wani nesa ba, duk da ka kai saboda ganin girman Allah da ƙasƙantar da kai ga Allah, to shi ne darajar ka za ta ɗauka a wurin Allah. Abinda irin waɗancan shehunan da ba na gaske ba suka cika duniya kenan, in ka karanta littafansu ka ji ana tattar da kai irin wannan na sahabbai. To su kullum ai ka ga mun ji wancan tabi'in abinda ya faɗa, yana neman Allah ya tsare shi daga wuta, yana ganin kamar ibadarsa ba ta kai ma ya roƙi aljanna ba, yadda mun san wannan tawadu ne ko ba haka ba. Umar radiyallahu anhu tare da girman matsayinsa yana cewa, ya Allah ka gafarta mini abinda ba a rasa bane zalunta kaina da butunci ko ba haka ba kai zata ma'anar insanu hala salaf idan mutun ya duba da gaske da kyau iman shine ka ainihin kai abu da kyau da gaske idan mutun ya duba da kyau sosai hala salaf yadda magabata suka rayu a rafa halaru to zai san yanda yanayinsa yake shi walbuda shadida ma bainahu wa bainahu da nisa da rata mai tsanani tsakanin shi da su ko ba haka bane masu dukiyar su ciyarwar su a dukiya ba irin ta masu ciyarwar yanzu bane wanda za a ce maka yana da matukar kokari wajen ciyarwa a yanzu idan aka jera shi saho da su sai ga ba zai shiga ba ko ba haka ba za a misalta ba haka kowane fanni ilimin su ba ilimin irin wato mutanen yanzu ba yasa Ibn Rajab ina jin shi ne ko Ibn Abdul Hadi ne wanda ya yi littafi da ke cewa fadlu ilmin salafi ala ilmin khalaf wato bambanci da ke tsakanin ilimin magabata da ƴan baya saboda ilimin su akwai yawa sannan kuma akwai aiki da shi wanda shi ne mafi muhimmanci to haka nan dukkan ɓangarori da ka sani tsoron Allah sadaukarwa yawan ibada jihadi Ibn Mubarak mutumin Khurasan ne ƙasar da ake ce Afghanistan ne shi mutumin can ne kuma tsaran su Imam Malik ne tabi'in tabi'in ya haɗa sufofi manya na bayin Allah na gari kuma abun koyi kaga na farko malami ne babban malami malamin tafsiri malamin hadisi kuma zahiri da littafin zuhur na ga littafin babban littafi sosai sannan kuma mujahidi ne mai jihadi jarumi wajen sarrafa doki wajen fafatawa da makiya sannan kuma wato malami ne mai karantarwa kuma ɗan kasuwa ne ko da kasuwancin ana gudanar masa da shi ne haka ya rayuwarsa shekara guda sai ya zauna a gida a gari yana ta karatu yana rubutu yana karantarwa shekara guda kuma sai ya tafi yana jihadi sanda ya samu dama kuma ya tafi haji haka ya ta rayuwa to Allah kuma ya hore masa dukiya ko ga da taye ko kuma dai yana da jari mai karfi to ana juye kuɗin wasu suna juyawa to sai ya sa mafi yawan kuɗin wajen gina ilimi wasu malamai biyar ya ɗauki nauyinsu ya ce saboda yadda suke karantar da addini a ban ƙasa ya ce a ɗauki nauyinsu irinsu Isma'il ibn Ulayya wani abokinsa irinsu Fudail ibn Iyad da wasu dai ina ji Muhammadu ibn Sammar da Abdulwahid ibn Zaid sun kai mutum biyar ya ce wannan dukiyar ta sai ce dan ma wannan ya sa ya dage a kasuwanci kuma sun bar ilimi mai yawa to kaga haka rayuwar ga ilimi ga jihadi ga karatu da karantarwa ga wallafa ya bar littafai da yawa ga kuma yanda ya ciyar da dukiyar don Allah kuma shi idan ya zo abincin da yake ci shi akan kansa karan kansa sai ya ci gurasa da ƴar miya ko mai da wani lokaci abu dai abinci irin na gama garin mutane amma sai ya sa a yanka kaji a yi abinci na alfarma ya ba mutane bayan Allah su ta ci idan ya samu lada ka kwadanta irin wannan malami da malamai a wannan zamani da sufayen da kuma ahli sunnan duka ka gani Allah shirya da mu yace idan fa fi muqaranati halina bi hali salaf naktashifu al-fariq al-azim kenan yayin da zamu gwada mu auna mu gwada mu kwatanta tsakanin yanayin mu da yanayin magabata zamu gane bambanci mai girma kuma wannan amfanin muhasaba kenan wai me suke nema ne ba aljanna ba mu din ba aljanna muke so ba me suke gudu ba wuta ba fushin Allah kuma abin da muke tsoro kenan kuma aljanna iri ɗaya ce ko yawa ba ce akai aljanna su ta daban ce ta waɗanda suka dage duk da cewa aljanna mataki mata amma dai azalin aljanna dai aljanna ce ko ba haka ba kowa yana so a ce inda so samu ne ya samu daukaka to amma kuma ya zama rata tsakanin mu haka abin ba cewa komai duk da dai cewa ba wanda zai tsammaci wato wani ko da yawa cikin mutane za su iya kwatanta abin da duk magabatan suka yi amma dai akwai kwaya akwai kwaya da abin yana tafiya yana raguwa ne amma dai ya zama akwai koyi akwai kwaikwaya to wannan shine abin da ake so a yi waiwai cikin sa duk kokarin da kake yi to kada ka dinga duba mutanen da kake rayuwa da su su ma din a cikin waɗanda suke masu rauni in haka za ka yi ba za ka yi wani abin kirki ba da sai ka sai shedan ya sa ka dinga cewa kanka a in ka duba alheran da kake yi daga ce a alhamdulillah tunda ka samu kaza da kaza wasu ma ai ba sa yin wannan din eh hakan haka ne to amma ka duba mana akwai maza da yawa a gaban ka ko ba kullun ka duba na sama da kai wajen bautar Allah daga waɗanda kake raye da su wanda ba za a ce in dai mutum da yake raye a yanzu ai kaga za ka iya koyi da shi ko ba haka ba in baka iya koyi da su Ibn al-Mubarak ba misali zamanin su yayi maka nisa tsoron Allah su yayi nisa a barin nan amma wanda yake raye a yanzu ko kusa da yanzu kaga ba za ka ce akwai wani yanayi na rayuwa daban da ya bambanta ku ba sai dai in babu himma kamar da ake so kenan mutum ya dinga waiwayin irin mutanen kirki da zai koyi da su wa min at-tafakkuri fil uyub anna al-insana yanzuru fi amalihi ma dakhala alayhi fihi min al-ujubi wal ghurur yana daga cikin tunani a game da aibobi wato laifukan mutum ko tawayyasa anna al-insana cewa mutum yanzuru fi amalihi zai duba aikinsa ma da khala alaihi abinda ya shiga wa mutum din akan aikin nasa ma da khala alaihi fihi min al-ujub abinda ya shiga masa na jin kai jiji da kai wal waru da rudin kai fayara nafsahu kada an yi halika to in mutum ya ga cewa eh gani ina karatu misali na iya karatun Qur'ani ko na haddace ina jawwada ina kaza ina kaza kai ai ina da matsayi ba kaza kaza ba sai mutum ya duba kuma yadda magabatan su kuma da suka yi abin da gaske ma amma kuma suna ta yi wa kansu fada suna cewa suna jin ba su yi wani abin azo a gani ba suna roƙon Allah gafara sai kuma da baka yi ko ushirin su ba kana kamba ma kanka kana jin kai to ashe ka kusa halaka in baka tuba ba wa mahama amila fa huwa muqassirun in ya duba sai ga duk yadda ya aiki ma to ai shi mai takaitawa ne ko su magabatan da ake magana ba ai ba za a iya cewa sun cika haƙin Allah duk baki ɗaya ba ibadar mala'iku ma ba za a ce ta kai gaya iya abin da Allah ya ba su dama su yi suna tsarki Allah dai ba dare ba rana eh sabbu na laila wannan Allah ya fitaro amma dai a matsayinsu na bayi ba za a ce sun ƙure bauta ba kowa zai yi subhanaka la nusi sanana alayka ko anta kama asnaita ala nafsi saboda haka kowa zai yi gurgudun abinda Allah ya sara masa amma dole ji cewa ya gaza to idan kai da kake baya baya ma ka dinga ji a ranka cewa kamar ka cika to sai kaga shedan ya samu nasibi ko saboda haka mutum ya guji wannan ya dinga duba gazawarsa musamman ma mu da muke rayuwa cikin wannan zamani wanda fitintinu da yawa suke kewaye da mu Allah ya shirya da mu kuma Allah mana afwa wa an ya khafa min Allah azza wa jalla kuma wannan zai jawo ji tsoron Allah azza wa jalla yawa akan takaita wasu cikin bautar ko kuma zalibai da ba a asa ba ga kuma duk da hakan ma mutum ya zo yana wani jin kai akan abin shi fa kaza ne akwai waɗanda ma saboda jin ai akwai nagarta da da'a tare da su saboda haka sai su dan sakan ma kansu ragama ba za su matsa ba wasu yan zanuban su dinga yi saboda su san ai suna da ababen da ke kankare zanubi da yawa wanda yan bid'a irin an ce da muka yi ishara zuwa gari su san ainihin wato koya mutane tsaurin zuciya irin wannan cewa duk irin zanubin da kake da shi wuridansu ko zikirorinsu ko addu'o'insu ko dangantuwa zuwa ga shehunansu da waliyansu zai lamince maka samun sassauci ko sauki wanda kuma ba ga irin wannan ba a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko rayuwar magabata da suka tafi akan tsarinsa ba wannan shi ba gaskiya bane gaskiya ita ce ba waye bakin kokarinsa yana jin cewa mai takaitawa yawan ta tuba kuma ya zama mai koyi da waɗanda suke gaba da shi yawa saura sai kaga Allah ta'ala ya yi afuwa ba tare da an shiga rudin kai ba wa ma yu'inu alal muhasabati istish'aru raqabatillahi ala al'abd wa tila'uhu ala khafayahu yana daga abin da ke taimakawa akan yi wa kai hisabi istish'aru raqabatillahi ala al'abd mutun ya ji a ransa shi'uri shine ka ji a ranka ka ji a ranka yawa ka gaskata a ranka yawa raqabatillahi saka ido da Allah ke yi akan bawa alal amka kan bawa inna la kana alaikum raqiba ko ba Allah yana saka ido akan bayi inna rabbaka la bil mirsad wani ka yana jiranka yana dakon ka za ka koma gare shi ko yawa saboda haka mutum ya jimba wannan wa ilahu ala safayahu da tsinkayen Allah yawa akan ababen da suke boye nasa idan misali mutane abin da ya bayyana gare su alherai ne ya ta kokari ya mammatse ya koyi aibi kana taya ba sa yana ruduwa da wani kar ya manta cewa Allah ta'ala yana kallon sa yana sane da shi kamar da wani cikin magabata yayin da ake yaban sa da alkhairi da yawa sai ce Allah ka gafarta min banda suke ba su sani ba na daga zunubai na kar ka kama ni da su kuma ka sanya ni ta bangaren alheri kuma sama ma da abinda suke zato wa annahu la takhfa alayhi khafiya kuma cewa shi Allah babu wani al'amari mai buya dake buya gare shi Allah ta'ala ya ce wa na'lamu ma tuwassilu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid haƙiƙa mun haddata mutum kuma muna sane da abin da ransa yake sassaƙa masa duk zancen zuci da mutum yake yi abin da yake gangarowa na alheri da sharri Allah yana sane da shi ya san shi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid mun muka fi kusa da shi fiye da jijiyar wuyansa wanda in ta tsinke sai ya mutu mun fi kusa da shi yawa fiye da wannan wa qala ta'ala wa'lamu anna la ilaha illa huwa anfusukum fahzaru ku sani cewa Allah yana sane da abin da ke a rayukan ku daga manufofi ku ji tsoron sa min al ashiya' al muhimma fil muhasaba yana daga cikin muhimmai muhimman abubuwa a bangaren muhasaba a tafakkuru fil as'ilati yawm al qiyama mutum ya tunanin tambayoyin da za su dora na kiyama babal amari ne wannan wa anta alama annaka mas'ulun yawm al qiyama ka sani cewa kai abin tambaya ne ranar alkiyama laysa su'ala lil muzlimina faqat ba wai tambaya ce ta masu zunubi kadai ba masu zunubi su ne tambayar su tafi ban hatsari da ban tsoro ko ba haka ba wanda ko ba za ka fi da kanka ba in kana da adalci in kai wa kanka adalci tambayar har masu gaskiya masu da'a har akan ni'imomi duka za a yi tambaya an gode ko ba a gode ba wallahu ta'ala qala Allah ta'ala ya ce yas'al as-sadiqina an sidqihim dai tambayi masu gaskiya su ne manzanni da waɗanda suka yi biyayya gare su game da gaskiyarsu an aiko da manzanni zuwa gare ku me kuka yi sai mun amsa mun bi ku kaga suna da hujja tunda sun amsa sun bi waɗanda kuma ba su bi ba dole za su amsa cewa ba su bi ba ko da daga farko sun ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin da karshe za su zo su ce fa tarabna bi zunubina ربنا أمتنا اثنتين وآيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل لا إرم وإن وبعد ذلك دولي ذا سو أمسا فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعيد دولي ذا سو أمسا دقا idan har shi yayi munafinci ma bai faɗi gaskiya ba gabar da aka sami Allah ne ita za ta furta amsa ba ki yace shi bai ci kudin kowa bai ci kaban kowa ba sai hannun yace ba haka bane da ni ka dauko biro ka rubuta ko ba haka bane ka rubuta ka zalunci wanda ka zalunta ya mutun zai abin da mutun yayi a bai kaza ba bai zina ba al'aura ta sa su ce a'a dani kai kasa gabobin za su ce da tabbas kamar da Allah ta'ala ya faɗa saboda haka mai gaskiya ma za a tabbatar tambaye shi tabbatar da gaskiyarsa ballantana makaryaci wai zaka na sadiki da sai sallallahu an sirfihi amma ba duka bi gairi idan masu gaskiya Allah da sanu zai tambaye su game da gaskiyarsu da kake tsammani ga waɗanda ba su ba makaryata فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين للزام تنبي وأن أك أي كام سمنزني زوا غريز مك أي كام زني زوا غريز الأمومي كنا ولا نسألن المرسلين كم للزام تنبي منزني منزني كم سنة ده هدي أبا وني منزن دا الله أكيش بي إسد سأقوبا أما كوزودم سبودا عادلتين الله تعالى ده كف هدي أكام متعني san tambaye su a ce yaya kun isar da sako da kaga su da karfin jiki eh mun isar da sako sanin mu mai tambaye su aka ce a ce to mazanni sun ce ko an yi san muku da sako sai a tambaye su ce a'a ba ya san musu a ce su wane ne shaidun ku su ce al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai shaida Qur'ani ya tabbatar da wannan mun ba ku da hujja kuma komai ya gama gashi a rubuce gashi nuna mana ku ga gabobin ku za shaida komai ya tabbata mutum bai da sauran wata hujja kuma da zai kawo ta ga Allah wata rusulu ya sa'alu har manzanni za a tambaye su annabi Isa alaihi salam ya rayu akan aqida akan kira zuwa ga abautawa Allah shi kadai kuma in ya dawo ma abin da zai tabbatar kenan ranar alkiyama amma duk da haka Allah zai tambaye shi an ta kunta din nasi ta fi zuni wa ummi ilahin min dunillah har zuwa karshe dan a tsile kristoci wanda suka mai da shi Allah ko dan Allah ko na ukun Allah hujja ta tabbata a kansu fala nas'alanna allazina ursila ilaihim wallahi za mu tambayi wanda aka aika manzanni zuwa gare su wala nas'alanna mursalin kuma za mu tambayi manzanni hatta rusulu yasalu ha manzanni za a tambaye su masu ilimi waɗanda suka gaji ilimin annabawa za a tambaye su abinda Allah ya muku nima da shi ya sanar da ku kun yi aiki da shi kun isar da shi kamar yadda aka gadar da ku in summa awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina ku ai gado ne ko waɗanda aka gadar da su ai ba gado ne kawai da ka ci ka tande shi kenan ka abin nan share shi kenan magana ta kare ko kuma ka zo ka gaji alheri ilimi wai kamar da shi kuma wata makata ko wani tarko na samun duniya duniya abin duniya yayi kadan ga wanda yake da hankali a ce addininsa ko iliminsa wai ya zama masa wai abin neman duniya to za a tambaye shi kai aiki da shi kai kira isu haka Allah ko baka yi ba duk wayannan abubuwa za a tambaye mutum ba haka mutum ya zama mai mutunci kuma qadiyatu su'ali anil adab akwai mas'alar tambaya game da gabbai inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulai kana anhu mashghula lalle ji da gani da zuciya abinda take kudurta duk waɗannan shi mutum abin tambaya ne game da shi idan da Allah ya baka shi lafiyar ido ba karaman ni'ima bace ko ba haka ba lafiyar kunne kana ji ba karaman ni'ima bace balle kuma zuciya wadda ita ce komai hankali sani ya warare bi abubuwa ni'mar baki kai magana sauran ni'imomin gabobi duka sa a tambaye ka su kai abin tambaya ne ka yi amfani da su hanyar da Allah yake so ka bauta wa Allah ko kuma ka ƙi bautarsa ka kabace ko kuma kana ta sabon Allah duka wannan za a tambaye idan hazihi al'asila kenan wa'annan tambayoyi za ta fakkara al'insanu annahu sai su alayyum al-qiyama idan mutum ya yi tunani cewa lallai shi za a tambaye shi ranar al-qiyama fama za ya hasulu lahu kayin tambayan nan aka yi ta me zai faru idza kana rusulu wasadiquna sayasaluna fama hadu idan manzanni wanda ba wani da ya isa ya taka matakin manzanni duk duniya babu wanda darajarsa za ta kai darajar manzanni ko ba haka ba annabawa balle ma manzanni a cikin su su ne zababbu a cikin bayan Allah kuma ahlus sunna jama'a duk sun ijma'i duk musulmin kirki cewa wannan baiwa ce ta Allah su ma za a tambaye su daga cikin masu aqidu irin na wahdatul wujud sun ce akwai yiwuwar mutum ya iya samun annabta da dagewa da riyada shi yasa ainin aka fidda su ma daga sahun musulmi ainin na haƙiƙa Ibn Arabi al-Hatimi wanda ya zamani sa kafin Sheikh Sanu Tamiyyah kaɗan wanda shi ma ɗin malami suka yanke masa hukuncin kisa na kafirci saboda irin waɗannan maganganu wanda shi ya gadarwa mafi yawan waɗanda suke kan aqida wa dukkan wujud a wannan zamani saboda tufansa irin su Fathul Makkiyyah da sauransu wanda daga tufansa ne kaulaha ya ɗebo abin da ya ɗebo ya laƙana mutane a cikin abin da suke kira tarbiyya da sauransu wannan a cikin ba'adin da tufansa yana cewa wato wali yana iya fin annabi saboda shi annabi wahayi wato iliminsa ta hanyar Jibrilu ne ya kawo sako zuwa ga shi annabin ta hanyar tuwa nan an gama ta daga zamanin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma su waliye suna da wata kafa da suke karɓar sani ko wahayi daga Allah yawa wata mukashafa da ake musu wanda su annabawan ba ta wannan ba saboda haka suna da hanyar da suke karɓa daga Allah har yau har gobe kine Mirza Ahmad Al-Ghulam Al-Qadiani a kasar Pakistan ko India kai kafin ta zama Pakistan shekara 130 yanzu yayi abinda ya fito da gida ake kira Ahmadiyya ko Ahmadiyya har yanzu akwai addinin CBS tana London da lokacin da ya fito da wannan aqida ta cewa akwai sauran wahayi saboda abinda shi Ibn Arabi al-Hatimi ya faɗa da irin-irinsu ya ce to akwai yiwuwar har yanzu a samu wahayi shi ma ya ce ana yi masa wahayi duk malamai sun ce suka ce kafiri ne a lokacin malamai da yawa suka mukabala da shi suka rubuta tafai suka ce kafiri ne amma turawan mulki mallaka da suke mamaye gurin da ke son bata addini suka ce an zalunce shi saboda kawai ra'ayinsa na addini suka ba shi gata suka ɗauke shi suka ba shi cibiyarsu suka ba addinin nasa cibiya a ƙasarsu har yanzu ana yi amma duk kafirai ne bisa ijma'in malaman sunna Allah shirya da mu to babu sauran wannan to wa kazalika zan bari mu ƙarasa wannan kalan ko yace fama za ya so lahu idza kana rusul wa sadiqun sayasaluna fama halu me zai faru gare shi idan manzanni da masu gaskiya mabiya manzannin za a tambaye su to me halin sa alhali bai kai matsayin manzanni ba ko kuma siddiqai da sauran manyan salihai wa kazalika kamar haka inna sai su alu anin na'im shi mutum za a tambaye shi game da ni'ima babu shakka mu yadda muke rayuwa a wannan zamani ni'imomin da Allah ya lulluɓe mu da su da yawa komai namu yayi sauki da wannan littafi kan ka same shi aiki ne saboda da hannu ake rubutawa babu madaba'u da ake buga da tafin haka amma kuma ban mamaki ka duba yadda suka yi aikin da yake akwai himma ka gani to Allah ya sauke mana hal tafiya ya yalwata mu da komi ni'imomi to za a tambaye mutum game da ni'imomi da aka bashi summa la tus'aluna yawma idzin 'anil na'im sannan lalle za a tambaye koran nan game da ni'ima wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ainihin ya fito da gida saboda rashin abinci da dadewa bai ci abinci ba shi ma Abubakar haka wannan ya fito da shi aka Umar cikin dare sosai to sai suka yi tunanin cewa bari su je gidan wani cikin ansar kuma suka je mutum ya musu liyafa ya kawo musu dabino sannan yanka karamar dabba aka yi abinci suka ci kowa ya koshi to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to wannan fa abinda kuka ci wannan jin daɗi da kuka samu za ku tambaye ku a kansa ya wannan ma sai da suka rasa fa amma dai tunda gashi an rasa kuma Allah ya kawo aka samu kowa ya fito ba yadda yake, amma gashi za a koma a cikin gida yace za a tambaye game da wannan. Ba wai tambaya ce ta an yi laifi ba, amma an gane cewa an samu ni'ima, an gode ma Allah a kai, an ƙarfafu da biyayya ga Allah, ko kuwa a'a ana ganin kamar ba komai ba. Yanzu ya za ka samu kuɗi ka ci ka sha ka yi kaza ka yi abin hawa ka yi kaza, amma saboda ba ka da kuɗin da kake fata ka, sai kullum ƙorafi kake kana renawa Allah. To ko a wannan mutum butuncin ai ka ga Allah yi mana afuwa. Hatta al-ma'ul barida, hatta al-ma'ul baridu sai yas'alu anhu. Wato hatta al-ma'ul barida sai yas'alu anhu, har ruwa mai sanyi da mutum zai sha za a tambaye shi. Yanzu ba mun sha ruwan sanyi ba, ga fanka, ga haske, ga da asawara, da asawara ake karatunmu, babu duk wa'annan abubuwa. In ba lantarki, ga sola, ga wane ne, limomi iri-iri ga suna, to za a tambayi mutum. Wani zalika fa inda tafakkura fil as'ila, ya ce saboda haka tunani kan tambayoyi suna da yawa, ko za a tambaye ka abubuwa da yawa. Allati satakunu yawm al-qiyama, tambayoyi da za su kasance ranar al-qiyama. Wata haƙiƙo kafirin bi an yaj'ala al-abda yattaju ila Allah, tabbatar da wannan to zai lamunce bawa ya zama yana fuskantar Allah. Wannan ɗin mutum ya saka ranar a ransa sosai, to zai sa shi ya dinga fuskantar Allah. Wa an yusliha nafsahu, kuma ya gyara kansa. Wa an yatruka al-ihmala wal hawa, kuma ya bar rayuwa sasakai da bin sa rai. Mutum ya zama gashi mutum mai hankali, ga ilimi, ga shari'a, amma mutum ya rayu kamar dabba, wani ba daidai ba ne. Mutum ya rayu kawai sai neman abinci, sai neman biyan bukata, ya manta duk abubuwan da Allah ya halicce shi domin su, ko ta da gido domin wancan tambayoyin, wani ba daidai ba ne. Wa an yattabi alhaqqa, kuma wannan tunanin tambayoyin da za su zo zai sa mutum ya bi gaskiya. Wa an yulzima nafsahu alfara'ida wa tarka almuharramat, kuma zai sa mutum ya matsawa kansa akan bin farillai da kuma barin haramummuka. Wal istikthari min almustahabbat, da kuma yawanta mustahabbai su ne nafilfili. Wal bu'd anil makruhati wal mushtabihat, da kuma nisa a barin ababen da ba a son a yi su da shubhohi, ababen da ake da rashin fahimtar halaccinsu ko haramcinsu, wanda ya kamata a bar su. To duk mutum zai kokarin daina wannan saboda ya tsabtace addininsa, laifukansu zama sun takaita, ainihin kusakuransu zama sun yi karanci, kuma lada ya yi yawa. Muna roƙon Allah ta'ala ya samu cikin bayinsa masu muhasaba, masu tuna waɗannan tambayoyi da za su zo ranar alƙiyama domin tanadi mai kyau. Insha Allah za mu tsaya darasin gaba insha Allah. Waɗansu ne kaɗan daga labarai na irin muhasaba ta waɗansu cikin bayin Allah na gari. Allah ka ba mu ikon zama cikin su, ko koyi da kuma koyi da su. Allah ya mana afuwa. Insha Allah dai za mu kwana a nan. Allah ya mana afuwa.